Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku kamar yadda yakan faru loto loto yau za a ji ansar tambayar ce daga bakin mai ita
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana Kabiru Shaibu Usman Gwamaja dake nan Kano Nigeria ni masauraran shirin ku ne VOA Hausa ina mika sako ga sata gare ka Malam Ibrahim Kalmasi Garba ranar 27 ga wata da daddare na ji hirar da Malam Saninna yayin da wani mai fashin baki daga America mai suna Alhaji Garba Suleiman wanda ya fashin baki akan kwamitin nan na mutum 12 wanda shugaban kasar America Joe Biden ya nada a cikin su har da mutum 2 daga Nigeria domin ya za ya ce da Africa gaba da baki daya ina tambaya guda uku ga wannan fashin bakin tambaya ta farko shine me yasa mutanen da suke zaune a kasashen duniya kamar su America China Ingila Faransa Germany me yasa ba su dawo su tallafa kasashen su na Africa ba tambaya ta farko kenan tambaya ta biyu menene tunanin su na rashin dawowa kasashen su tambaya ta uku shine ko ba za su dawo ba ya kamata a ce su ringa kunso suna turo shawarwari ga gwamnatocin Africa musamman Nigeria domin yace za a inganta rayuwa da kuma tattalin arzikin Africa saboda kaga su wayannan wanda suka zara sun gogaba za a ce kamar gogaggu ne sun ga turturo da shawarwari yace za a inganta rayuwar mutanen Africa nagode sosai Kabiru Shaibu Usman daga nan Kano Nigeria
to idan mai tambayar Malam Kabiru Shaibu Usman Gwamaja Kano da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga kashi na farko na ansar da muka samu daga shi kansa wanda aka yi hirar da ta janyo tambayar da shi wato Alhaji Garba Suleiman madakin samunaka wanda yace
wato an san tambayoyi guda uku da wani mai sauraron yayi wato daga Gwamaja Kabiru mai kantin magunguna ne ko pharmacy kenan ko chemist zance to na farko dai tambayan sa akan wannan committee da shugaban kasan America a watan September ya nada na mutum 12 wanda yake a cikin su har akwai ɗan Nigeria guda biyu wanda suka yi fice suka shahara a hada-hadan harkan ɗaya daga cikin su harkan kasuwanci mace daga cikin su ɗaya kuma namiji a mace ita ce ta shahara akan wajen fannin abin da ya shafi wasanni iri-iri na duniya ɗan Nigeria ce to ya sa su a cikin wannan committee shi shugaban kasan America da niyyar cewa su taimaka su tallafa su ba da shawarwari yadda yake wanda suke kasashen duniya yan Africa kamar su America, Russia, Germany, Ingila, France, Italy da dai sauransu duk inda dan Nigeria yake ko dan Africa ko ina yake zai iya tunanin me zai yi wanda zai taimaka ma kasan domin ta ci gaba amfanin wannan committee din kenan da shi Joe Biden ya nada kuma tunanin shi da yayi wannan nadi saboda wanda suka dade a nan kasan America suka shekara da shekaru kamar irin mu wanda sun ga yadda ake tafiyar da aikin gwamnati aikin talaka aikin al'ummar kasa da yadda za a zauna lafiya da yadda za a ci gaba na hada-hada na kasuwanci da sauransu da zaman lafiya to duk abubuwan da sunan gwamnatin America suke tunanin wannan committee za su taimaka wanda suka zo wato wanda ake cewa a turance in diaspora wato wanda za su taimaka ma kasashen su ko dai su koma can su yi aiki su ba da nasu gudunmawan abin da suka gani a nan shekara da shekarun da suka yi na su taimaka to wannan tambayar da yayi na cewa menene tunanin waɗannan mutane irin mu ba sa tunanin su dawo domin su yi ma kasar su tallafi su yi ma kasar su aiki domin ci gaba to a takaice wannan amsan da zan bashi ba wai ba ma so mu dawo bane irin mu muna so mu dawo muna so mu amma akwai abubuwa da yawa da ke dakushe niyyar mu tunanin mu na rashin zuwa din tambayar sa na farko kenan amsar shi na biyu da zan bayar akan tunani da yace me yasa ba mu sha'awan dawowa zan ba da misali guda daya ga tsohon gwamnatin jihar Kaduna Nasiru Irfa'i akwai lokacin da shi Nasiru Irfa'i yayi wani taro a Arewa House wanda ya sama wannan taro da suna wato yana so ya gina Kaduna State jihar Kaduna cikin kwana daya da kobo daya sim din wato wannan taro da akai kenan. To Allah da ikon sa lokacin ni kaina na je Najeriya, wannan ina so in bada misali ne ga tambaya ko kuma ansa tambayar sa ta biyu. Wannan taro da mai girma gwamnatin jihar Kaduna Nasiru El-Rufa'i yayi a wannan lokaci, bayan an gama jawabi an yi komai da komai, yayi bayanin yadda zai yi ya haɓaka Kaduna, yadda zai gyara Kaduna, yadda zai wayewaye, sai na tashi neman tambaya, wanda wannan tambayan da nayi waɗansu ba su ji daɗin ta ba, waɗansu kuma da suke son ci gaba sun yi na'am sun yi murna da ita. To shi shugaban ƙasar Amerika Joe Biden irin waɗannan abubuwan yake so ya ji daga bakin wanda duk yake daga Afirka, Najeriya ne, Ghana ne, ina ka fito, Kenya ne, yana so ya ji irin wannan shawarwari da za a ba gwamnoni, chairman na local government, kansiloli, kai har zuwa shugaban ƙasa, wanda wannan shawara ne mu za mu taimaka mu basu. To tambaya da nema Malam Nasiru El-Rufa'i a wannan lokaci, sai na ce mishi, mai girma gwamna, ka ce za kai kaza, za kai kaza, za kai kaza. To mun ji, amma mu a nan Amerika yadda muka ga ake yi don ci gaba, kuma ba Amerika kaɗai ba, ƙasashen duniya daban-daban, gwamnati ba za ta ɗibi kuɗin jama'a da watan azumi a ce an kai ma commissioner wane kayan abinci gidansa ba, a ɗauki kayan jama'a, duke jama'a a ce an kai ma, ba na son faɗi sunayen waɗanda akan kakkai ma waɗannan kayayyakin abinci da watan azumi. Shi talakan da ke ƙasan nan ko kuma da ke jihar Kaduna, waye san da shi, waye ba shi wannan tallafi da ake bayarwa? Sai na ce, to in har ka ce za ka gina Kaduna State cikin kwana ɗaya da kobo ɗaya, wannan kuɗaɗe da za a ciccire a babba wannan mutane wanda ke suna da shi ba ba su da shi ba ne, ya za a yi? Tambaya na farko da nema Nasiru ke, na ce misali akwai kuɗaɗe da ake cilewa a ce an biya ma waɗansu an tura su aikin haji, ni musulmi ne, ba ina bakin cikin a ce an cire kuɗi an tura mutane su je aikin haji ba, wanda bai da kuɗin fa bai kuma son kowa a gwamnatin ba, ba shi da hanyar da za a biya mishi, an cuce shi, an zalunce shi. Haka nan Kirista ma da za a kwashi kuɗin gwamnati a kai su Jerusalem don su yi ibada kyauta, to wanda yake yana Christianity din ko shi Kirista din bai san kowa a gwamnati ba, bai da kowa. To kun ga anan masu sauraron mu shi ma an cutar da shi, ba haka ya kamata ai ba. A ƙasashe masu tasowa wanda suka ci gaba kamar Amerika, Ingila, Germany, France da sauransu, ba haka suke yi ba, kuɗin nan na kowa ne. To amma waɗansu ƴan tsariran kaɗan, ɗan kwamishina ko jikan kwamishina ko ɗan famsa ko ɗan sarki kaza ko ɗan mai anguwa kaza, ko kuma a'a mun yi banga an ci zaɓe, ko mun yi sama da faɗi an ci zaɓe, saboda haka su za mu kai haji. To wanda ke baya aikin hajjin fa, ya za a yi da su? A ga an ɗibi kuɗin jama'a an ba su, amma masu sauraron mu sai dai a yi haƙuri. Abinda nake ansa tambayan wannan bawan Allah daga Kano Gwammaja kenan, na sake mai tambaya kamar kuɗin raguna da ake da sallah, babban sallah a sai raguna a kwashi a kai gidan wane, a kai gidan wane, ba zan faɗi ko gidan su waye ake kaiwa ba, a gwamnatance ma a jikin su. Haka nan lokacin Kirsimeti su ma a kwashi kuɗin gwamnati a ce an ba da rabarin ko an ba pastor ko wani bishop sauran wani masu bifa. Shi yasa nake nuna ma jama'a cewa a nan Amerika da sauran ƙasashe na duniya ba haka ake ba ɗibi kuɗaɗen gwamnati a ce an tallafa an ba waɗansu su je Makka domin aikin haji kyauta, ko kuma Jerusalem su je domin su yi wannan aiki kyauta, ko kuma lokacin sallah ko Kirsimeti an ɗibi kuɗin gwamnati an ba waɗansu kaɗan daga cikin al'umma wanda yake kuɗi ne, hakki ne na talakan duk da ke ko ina ne. To Allah da ikonsa kuwa wannan magana da nayi, wallahi mai girma gwamna ya ji daɗinta, kuma da ya hau ba wani na hana shi ba, ya yi aikin da ya daidai gwargwado. Wato ni ba ina goyon bayan shi bane nan, kuma ba wani ina mai kamfan bane, ina ansa wannan tambaya ne irin abin da ya kamata a riƙa yi wanda yake za su ba gwamna shawara. To wannan kenan kaɗan daga cikin abubuwan da zan iya faɗi kenan na bada misalin abin da wannan tambaya ta biyu na wannan bawan Allah ya yi. Tambayarsa ta uku, to menene yake sa ainihin ba mu so mu dawo? To tambayarka a Malam Kabiru Gwammaja shi ne, ba yadda za a yi shekara da shekaru ina aiki a nan a Amerika, na san yadda ake tafiyar da aiki ko na daukan kashi ne. Idan kai lattin minti 5 baka zo aiki ba, wallahi za su cire minti 5 dinna cikin albashinka. Idan ka tsaya na minti 5 kai overtime, za su biya ka minti 5 dinna. To yanzu misali ni dinna sai nace ina sha'awar dawo in zo Najeriya in yi aiki, ko wani gwamna ya ce ya sa ni a wuri, ya sa ni a aiki, to karshen ta tsoron mu shine ko dai wani yazo ya kashe ka a gida ya halaka ka, ko kuma a tasa ka gaba a ta maka tsire-tsire da sauransu, a ta zagin ka, wani ma aka ji ana ta maka yasin a ce gashi-gashi ka zo ka hana su abin da ake yi. To anan a kasashen waje, Ingila ne, Germany ne, France, Italy, ba haka ake tafiyar da aikin gwamnati ba. In ka zo aiki a biya ka, in baka zo ba, ba za a biya ka ba. Sannan in ma har ya zama na kai kwana 1 2 baka zo ba, karshen ta ko a dakatar da kai ko a baka takarda wanda ake cewa verbal warning. A Najeriya ba shi yiwuwa. Yanzu wani shugaba in yace zai hukunta wani wanda ya yi laifi mai kama da haka, to an tasa shi gaba kenan, karshen ta ma sai sun halaka shi. To yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke hana duk wani wanda yake ƙasan waje in diaspora kaman irinmu ya zo ya ce zai aikin nan. Yanzu misali aka ce an bani wani mukami ba a jihar ba ko a local government ne, wallahi karfe 7 na yin, an ce karfe 7 ne zuwa karfe 3 aiki, karfe 8 ne zuwa karfe 4 aiki, 7 din nan kafin ta yi nazo ina kofa office na leka na ga waye yazo waye bai zo ba, ko kuma an sa wanda za su duba su gani. Haka yake faruwa nan America. A nan America ma akwai agogon da zaka je ka danna ka nuna lokacin da ka zo, in ka tashi ma ka je ka sa. To yanzu idan ka zo aka kawo ka daga America ko Ingila ka dade kana aiki a wurin nan ka je, to ka dinga rikici da mutane kenan.
To sai a kasance da mu makon gobe dan jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar wannan tambayar da kuma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin, Alhaji Garba Suleiman Madakin Samunaka da producer mu Julie Leathers Gresham da engineer mu na yanzu, ni Ibrahim Kalamu Si Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Wassalam.